الله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوتا نمسلين شاترا قواتا ربيع الآخر شاترا نفو إشرن إشرنكو yawa 20 ga watan Rabiul Akhir shekara 1446 hijira ta manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shine kuma ya dace da 23 ga watan 10 shekara 2024 shekara miladiya. Zamu ci gaba da karatu ne insha Allah ta'ala a cikin darasin littafin شرح الأربعين النووي نا الشيخ محمد سالي الأثيمين عليه رحمة الله. يوم وإذا ما أمن تابا أدرس منا كرشي هاري زدي منا أحاديث نديني وندا أحاديث ندي كدا الأمر ما سويا وأتكنس دي كنسا ما لني كم ينابن سوء يباين لوجن وقرم كتمنا دسو بيلي من يعني من فوائد هذا الحديث daga cikin fa'idoji da wannan hadisi ya kunsa malai ka mana su da dama. Mun karanta lamba na 1, mun karanta lamba ta 2, zamu tashi lamba ta 3. Malai ce min fawaidil hadisi daga cikin fa'idoji na wannan hadisi da muka karanta الحف على الإخلاص لله عز وجل. مالتي حديث ينا قويتر و دجان هنكلي قمد إخلاصي قال الله سبحانه وتعالى أتكن بوتا لأن النبي صلى الله عليه وسلم دا أمن سيسار تبتا أقريش يا رب متاني قدابي أتكن حديث اسم أراد بعمله وجه الله والدار الآخرة. Malai ce akwai rabon da arada bi amalihi yana nufi da aikin da yake na ibada ne wajhallahi neman yardar Allah madaukakin sarki waddar al-akhira yana kuma neman samun lahira da wannan aiki nasa. Wa qismun bil aksi akwai rabon kuma da shi akasin wancan ne me akasin wancan yana yin aiki ne ba dan samun yardar Allah subhanahu wataala ba ba kuma dan neman lahira da wannan aikin nasa ba a'a yana yin aikin sa ne domin yardar neman yardar mutane da samun wani gharab min agharabid dunya wani rabo daga cikin rabon duniya. Malaiti wa hadha ya'ni al-hafu 'ala al-ikhlas lillahi 'azza wa jalla. Malaiti to kaga wannan yana nuna mana kwadaitarwa da annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi a cikin hadisin game da yin aiki dan Allah subhanahu wataala shi kadai. Wal ikhlasu yajibu al inayatu bihi wal hafu alayhi. Malace kaga ikhlasi kuwa al amari ne da ya wajaba abada kulawa ta musamman akan sa wal hafu alayhi abu ne kuma da ya kamata lallai a kwadaitar azabarar akan ruko da kuma aiki da shi li'annahu huwa ar-rakizatul ula alhamatu allati khuliqa an-nasu min ajliha. Malaice saboda shi ikhlasi huwa ar-rakizatul ula shine abu na farko da ya kamata a maida hankali zuwa gare shi shine ar-rakiza abinda ya kamata a maida hankali zuwa gare shi alhamatu allati khuliqa an-nasu min ajliha shine abin da yake da muhimmancin da Allah subhanahu wataala ya halicci mutane ya halicci bayi gaba daya min ajaliha saboda shi ikhlasi ka qala ta'ala malan yace Allah subhanahu wa ta'ala ya fada yace wama khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun lallai ban halicci aljamba da mutun illa liya'budu babban dalili da yasa ya samar da halittu gaba daya shine dan su bautata masa al ibadatu huna at tauhid malami suka ce abinda ake nufi da al ibada anan wajen shine tauhidi kadai ta Allah ai wama khalaqatul jinna wal insa illa liwahiduni ban halicci aljanda mutum ba sai dan su kadai ta ni ita kuma ko kuma shi tauhidi gaba daya in ka tura ma'anarsa gaba daya zaka iya dora shi karkashin ikhlasi at tauhidu huwa al ikhlas kama anna al ikhlas huwa tauhid duk abu daya ne tauhidi shine ikhlasi ikhlasi shine tauhidi saboda duk aikin da aka yi shi babu ikhlasi to babu tauhidi kenan ikhlasi shine yin abu dan Allah tauhidi shine kadaita Allah a cikin aikin me bambancin su duk abu daya ne in aka ce yin abu dan Allah kai abu dan Allah shi shi kadai ba tare da ka kawo wani a cikin sa ba in aka ce tauhidi kai aiki ga Allah shi shi kadai ba tare da ka hada shi da wani ba a cikin aikin kai tarayya da shi me bambanci duk abu daya ne saboda haka tauhidi da ikhlasi duk abu daya ne malai ce abu na hudu fa'ida ta hudu daga cikin fa'idodin da zamu dauka a cikin wannan hadisi min fawaidil hadith daga cikin fa'idojin wannan hadisi husnu ta'limin nabi sallallahu alaihi wasallam malai ce zamu fahimci kyakkyawar koyarwa ta annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi ba a taba samun wani malami ko wani mai koyarwa ba ko mai fadakarwa da ya kai annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi usulubi na koyarwa annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi shine idan ya koyar da kai duk rashin fahimtar mutum duk daƙiƙantarsa duk yadda yake da balidanci wannan abin sai ya shiga zuciyarsa ya zauna sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan hadisi zamu fahimci yadda annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi Allah ya bashi a kyakkyawan yanayi na koyar da almajiransa sune sabban sa malai ce wa zalika bi tanwi'il kalami wa taqsimih zaka fahimci wannan bi tanwi'il kalami ta hanyar nau'an tazance wa taqsimih da kuma rarraba zancen abinda ake nufi da nau'an kalami idan kana so su fahimta da wuri su gane har su haddace to biyo musu hanyar rarraba karatun kada kai musu shi jumlatan wahida misali zan ba ku labari akan abin da ya shafi yakin Badar sai yanzu in kawo muku abin gaba ɗaya kawai in ce yakin Badar an yi shi a shekara ta biyu bayan hijira ga abin da ya faru ga abin da ya faru in ta labari in ta zuba an yi kaza an kashe wani an kama su wani a waje kaza an kafsa in ta yin labarin lokaci guda in Allah ya da idan na gama labarin nan minti 30 na cewa zai mun bayanin abin da nayi da wahala a samu wanda zai mun bayanin abin da na faɗa cikin minti 5 saboda na jumlace shi amma misali idan nazo sai in ce muku zamu bayani akan yakin Badar yakin Badar zamu kalle shi ta fuskoki guda uku zamu kasa shi kashi uku akwai abin da ya faru kafin yaki akwai abin da ya faru afna al-qital lokacin yakin akwai ma waqa'a ba'd al-qital akwai abin da ya faru bayan yaki to kaga wannan raba makan da nayi kowanne rabo zaka dauka ka rike abin da yake ciki kuma ka sashi a cikin zuciyarka ina fata an fahimta saboda me nayi categorizing din abin na rarraba maka shi yadda zaka iya fahimtar sa to wannan na ɗaya daga cikin hanyoyi da masana suka ce idan malami ya bi zai saurin zama a kwakwalwar dalibi kuma zai iya rikewa wannan kuma da littafin da ka dauka galibi da tattafai na addini zaka ga idan suna so su kawo maka abu za su ce maka musamman littattafai namu na fiqh zaka ji an ce ta'arifin kaza sai a kawo maka ta'arifi sai a maka definition din sa sai a kawo maka shi shi kadai sannan sai a ce maka a ga rabaraban sa sai a kawo maka shi sannan sai a ce maka ga muhimmancin sa sai abubuwa haka ake kaskasa abubuwan yadda abin zai zauna a kwakwalwar dalibi sama da a ce kawai lokaci guda an zo an kawo maka shi gaba ɗaya da fa'atan wahida ba za ka rike abin da wuri ba wannan na ɗaya daga cikin abin da zan fahimta a cikin wannan hadisi yadda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya kokari nau'an tazance da karkasa zancen yadda mai saurare zai fahimce shi kuma ya rike shi yadda zai iya bada shi lokacin da ya tashi bayarwa mala yace li'annahu qala saboda a cikin hadisin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace innamal a'malu binniyati lallai kadai amali wannan zaka rike shi ne a matsayin bayani akan aikin shi karan kansa akan aikin ake bayani wa inna mali kulli mri'in manawa da annabi yace kuma kadai kowanne mutum yana samun abin da yayi niyyata ne a cikin aikin sa sai yace wa hadha lil ma'muli lahu wannan kuma zai tafi ne ga wanda aka yi aikin dan shi shine Allah madaukakin sarki ma'ana innamal a'malu binniyati wannan zaka kalli aikin ne kawai aikin ake magana a kansa duk aikin da aka yi shi babu niyya babu ruwan Allah da shi wa inna mali kulli mri'in manawa kowanne mutum yana samun abin da ya niyyata ne a cikin aikin wannan kuma ana bayani game da wanda aka yi aikin domin su shine Allah madaukakin sarki kaga tanwi'ul kalam kenan nau'an tazanci mala yace hadha awwalun wannan shine nau'an tazance na farko da malam da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi a cikin hadisi wa thani nabi kuma min husni ta'alimi daga cikin kyakkyawar koyarwa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi a cikin hadisin shine taqsimul hijrati ila qismaini sai annabi ya raba mana hijira kaso biyu kowanne kaso kuma aka gaya maka yadda take da kuma natijarta shari'iyyatun wa ghayru shari'iyya akwai hijira da take shari'a ta yadda da ita akwai hijira da shari'a bata yadda da ita ba wacce shari'a ta yadda da ita shine hijirar da aka yi ta dan Allah wacce shari'a bata yadda da ita ba ita ce hijirar da mutun yayi dan duniya ko dan wata mace ko kuma duk abin da yake kama da haka ai mun duk mun ji wannan a cikin hadisin ko kaga wannan taqsimul kalam annabi ya raba maka zance nan da nan zaka ga ka haddace shi sa zaka ga duk hadisin annabi saukin haddace da su duk hadisin yanzu 40 hadisin nan guda 43 da yake ciki inda zaka ba kanka wata ɗaya kace zaka haddace sai maka yawa nan da nan zaka haddace shi nan da nan wallahi zaka haddace shi amma dauki zancen da ba na annabi ba kawai kace zaka haddace shi ga kwana nawa zai dauke ka sai ka shafa kwanaki da yawa sosai saboda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi shi uutiya jawami'ul kalim an bashi tattarin kalmomi Allah ya bashi tattarin kalmomin da idan ya faɗa abu ɗaya aka fara sharhi a kansa sai a daɗe ana yi kuma masu kunshe da ma'anoni masu kyau duk wanda ya zo na yake ƙoƙarin kwakulo ko fito da ma'anar maganar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi zai iya fito da abin kwakula ya bar shi haka za a bari iya gwargwadon abin da aka iya kwakula iya nan za a bar shi amma zancen annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kaiwa matuƙa wajen kalele ya ci wannan da wahala a samu malamin da zai wannan sallallahu alaihi wasallam mala yace wa hadha min husni ta'alimi kaga wannan raba hijirar da ake kashi bi shi ma na daga cikin kyakkyawar koyarwa walidhalika yanbaghi lil muallim mala yace to da wannan ne zaka fahimta yana dacewa ga malami a matsayin ka na mai koyarwa sawa'un ilimin addini kake koyarwa ko na boko wannan formula ce da ake bayar ita ba ga malamin addini kadai ba hatta malamin da yake koyar da boko zaka iya amfani da ita dan zaka ga bangaren boko ma sun dauki wannan zaka ga duk abin da zaka karanta ba kawai zo ake aita maka labari ba a zaka ga ana raba maka shi a kawo maka ma'anarsa a kawo maka importance nasa ko a kawo maka rashin muhimmancin sa a kawo maka kaza din sa a kawo maka advantage a kawo maka disadvantage ba haka bane duk yana cikin saurin ganewa sama da a ce the advantages in the disadvantage duk an cusa maka su a cikin abu guda da definition duk a cikin bayani guda ta yaya za a fitar da definition ta za a ka fitar da muhimmancin sa ta za a ka fitar da rashin muhimmancin sa duk abu ne mai wahala amma sai an raba maka shi to ƴan uwa irin wannan koyarwa ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a duniyance wajen koyarwa shi ma aka dauka to abu ne da zai mutum amfani sai malam ya ce to ya kamata ga malami Allah ya sirri dal masaila ala talibi sardan kada kawai ya danno ya koro wa dalibi ko dalibai wata mas'ala korowa kawai ya danno ta gaba daya ba tare da ya rarraba ta ya kakkasa ta ba yadda ya ce wa dalibin saurin fahimta li anna hadha saboda irin wannan abin da malami zai na koro mas'ala gaba ɗaya lokaci guda sai malami ce yunsa saurin manta ta ake da an yi abin ba ɗaukar lokaci zaka neme shi ka rasa bal alaihi ayyaja'ala usulan wa qawa'id wa taqayyidatin malami ce abin da ya kamata ga malami shine sanya wasu asalai da wasu ka'idodi da wasu taqayyidat abubuwan da su kayyade abubuwan da kake kawowa duk dan ka saukake wa dalibi saurin fahimtar abin da kake karantar da shi li'anna zalika aqrab li thubuti al-ilmi fi qalbihi malaci saboda hakan shi zai fi kusa da tabbatar ilimin da kake koya masa a cikin zuciyarsa amma an ka koro masa abin gaba ɗaya lokaci guda malaci zai yi saurin manta abin zai yi saurin barin kwakwalwarsa abu na biyar daga cikin fa'idodin wannan hadisi yan uwa min fawaidil hadisi daga cikin fa'idojin da muka fa'idanta da su a cikin wannan hadisi qurinar rasulu sallallahu alaihi wasallam ma allahi ta'ala bil wawi haythu qala ila allahi wa rasuli wannan mas'alar mun dan tattauna ta a cikin karatun hadisin kafin mu zo na amma malam ya maimaita ta anan wajen saboda muhimmancinta yace qurina an gwama an hada manzon Allah tsira da aminci su karanta tabbata a gare shi ma Allah tare da Allah bil wawi da waw wanda malaman larabci suke ce mata wawul atfi wawun ta hadawa kace jaa Musa wa Isa jaa Zaidun wa Bakar Zaidu da Bakar sun zo Zaidu ya zo da Bakar wannan wawun din me take nufi da Zaidu da Bakar sun zo me a tare ina fata an gane in ka ce wane da wane sun yi aiki abinda kake nufi sun yi aikin a tare to ka'ida shine Allah subhanahu wataala idan zaka kawo sunansa ka nuna wani yayi tarayya da shi a cikin wani abu to ba a kawo wawo dan babu wani wanda aikin sa yake tare da Allah madaukakin sarki ko akwai wanda yake aiki tare da Allah babu idan ka tashi kawo sai dai ka kawo thumma misali wani mutum yace da manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi masha Allahu wa shi'ita wani abu ne fara sai yace da manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi masha Allahu wallahi da ba dan Allah ya so ba wa shi'ita kai ma ka so ya manzon Allah da ba kaza bai kasance ba ɗan uwan fahimci wannan da ba dan Allah ya so ba da kai sai ya kasance kamar da Allah da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi tare suka yi me suka so abin ya tabbata ko amma waye yake ganin dama abu ya tabbata Allah ne ko manzon sa Allah ne subhanahu wataala shi kadai ko wannan ba aikin manzon Allah bane irada aminci tsara tabbata a gare shi an kuwa fahimci wannan da kyau to sai mutum yace masha Allahu wa shi'ita sai ya hada su tare sai annabi yace aj'altani lillahi niddan kai kana so ka sanya ni kishiya ga Allah ka ce da ba dan Allah ya so dani bai ce ka kara fadin haka sai dai ka ce masha Allahu sannan da kai in ka ce sannan ita thumma a larabci tufidu tarahi تفيد العطف والتراخي تنا فائدن تدا حد ابوبوا اما كما اكوي مي اكوي تزرا تكاني مثال دنا باكو وانشان ان نتي جاء زيد ثم بكر زيد يازو سنن بكر يزو تاره سكا زو با تاره سكا زو مي ثم تكي نوناوا سنن سي دا واني يزو سنن واني يزو ان فهمتا تو سي كاتي ba da ban Allah ya so abu kaza ba sannan wane ina fata an fahimta kaga Allah ne ya so abin sannan wane shi ma Allah ya kaddara ya so abin sannan abin ya tabbata da yawa ana irin wannan a ce ai ni ba ni da kowa sai Allah sai wane an gane ai ga kuskure ai wane ne Allah ne ya mun abu kaza da wane ba mana faɗa ba Allah ne ya yi min da wani a wannan kaga shirka ce ba daidai bane sai dai ka ce Allah ne ya yi min sannan wani Allah ne maka gaba ɗaya sannan Allah ya mai da wani ya zama to me silar da abin ya kasance ɗan uwa fahimci wannan da ke babin tauhidi ne yana da muhimmanci kuskure ne da ake yin sa a cikin magana wanda yana jefa mutum cikin abin da yake karamar shirka ce wannan to a cikin hadisin an hada annabi tsira da aminci tsar tabbata a gare shi da Allah subhanahu wataala wajen me faman kana tijratu ila Allah sai aka ce me wa rasuli ba an hada ba irin wannan hadawar wanda hijiransa ta kasance zuwa ga Allah da manzansa ba a ce thumma rasulihi ba kun fahimci zancen nawa ai ko yawwa bale ce wa lam yaqul thumma ba a ce thumma rasulihi ba sannan manzansa ma anna rajulan qala lir rasul sallallahu alaihi wasallam tare da wani mutum ya ce da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ma sha Allahu wa shi'ita Allah ya ga dama kai ma ka ga dama faqala sai annabi ya ce masa bal ma sha Allahu wa dawu kaka kara fadin haka kace Allah ya ga dama shi kadai kaka hada abin da ni inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam famal farqu sai ma ya ce to me bambancin wannan abin da annabi ya hana da kuma wannan abin da shi annabin ya faɗa tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da kansa a cikin hadisi zamu amma ma yata'allaqu bish-shari'ati amma abin da yake da alaka da shari'a in aka ce shari'a shine abin da yake da alaka da haramtawa halastawa ya abu kaza bar abu kaza wannan shine abin da yake da alaka da shari'a sai malai ce fa yu'abbaru anhu bil wawi to anan wajen babu laifi zaka iya amfani da wawun babu laifi zaka iya amfani da wawun wajen hada Allah da manzansa li'anna ma sadara bari ku ji dalili sai malai ce li'anna ma sadara 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam saboda abin da ya gangaro yazo daga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi minash shari'i daga shari'a annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya kawo hukunci ya ce aba ayi abu kaza ko kar ayi abu kaza irin wannan abin kallazi sadara minallahi ta'ala kamar abin da yazo directly daga Allah subhanahu wata'ala ba haka bane domin annabi yana fadan magana ta radin kansa ne ma yanqu anil hawa in huwa illa me wahyi yuha duk abinda annabi zai faɗa abinda Allah ya mai ya masa wahayi ne ko to kaga ashe abinda annabi ya ce ayi abu kaza kamar Allah ne ya faɗa shi sa sai malai ya ce kama qala ta'ala kama yadda Allah madaukakin sarki ya ce wa may yuti'ir rasula faqad ata'a Allah may yuti'ir rasula wanda duk ya bi manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yayi wa annabi biyayya sai Allah da kansa ya ce faqad haqiqa tabbas ata'a Allah yayi wa Allah biyayya kaga in kaiwa annabi biyayya wa kabi Allah ka ba a lokacin to abin da yake na biyayya na shari'a babu laifi irin wannan in ka ce a shara'a Allahu wa rasuluhu kaza wa kaza shara'a Allahu wa rasuluhu kaza wa kaza Allah da manzansa sun shar'anta kaza da kaza wannan babu laifi a ciki ɗan uwa fahimci wannan da kyau mala ce amma al'umurul kauniyya amma al'amuran da suke na kauniyya abubuwan da suke kasantattu kamar kawo dare kawo rana yin wani abu da zai faru a gaba wanda ba a yi shi ba duk wani abubuwa ne al'umurul kauniyya ne to irin waɗannan abubuwa ba a hada Allah da manzansa a ciki domin haƙƙin Allah ne shi kadai bari ku ji misali sai mala ce fala yajuzu ay yaquruna ma Allahi ahadu baya halatta ayyu qurana da agwama ma Allahi ahadun wani tare da Allah madaukakin sarki bilaiki abadan mala yace har abada li anna kull shay'in tahta iradati Allahi ta'ala wa mashi'ati saboda kowanne abu da ka gani tahta iradati Allah yana karkashin nufin Allah ne wa mashi'ati da kuma ganin damar Allah subhanahu wata'ala fa idza qala qa'ilun idan wani yace da kai hal yanzilu al-matar gadan shin gobe ruwa zai sauka gobe za a yi ruwa kaga wannan al'amarul kauni ne ko al'amari ne kasantacce wanda babu wanda ya sani sai Allah madaukakin sarki ba haka bane yanzu akwai wanda ya san za a yi ruwa gobe ko babu wanda zai ce ai masu weather forecast ko suna forecasting su duba su ce muku gobe za a yi ruwa da karfe kaza da kaza wannan ba kaza abinda suka ce su ma forecasting suke su ba kansu hasashe suke cewa hasashe insha Allah musulmi ba suna dawa da insha Allah kuma sau nawa suna cewa za a kaga abin bai tabbata ba ba haka bane su ce za a yi ruwa mamako na kwana uku kuma sai ga kwana ɗaya ba yi ba saboda mai ruwan bai ga dama ya bada shi a lokacin ba na'am irin wannan ilimi ne na astronomy ilimin taurari akwai suna kallon yanayin kadawar iska ne idan iska ta kada ta waje kaza ruwa zai iya sauka idan iska ta kada ta waje kaza ruwa ba zai sauka ba wannan suke kallo sai su hasashe a kansa shi ma wannan malamai suka ce makruhi ne a bashi yafi a baro Allah lamarin sa amma wannan bai kai zuwa ga wancan wanda muke bayani ba to irin wannan idan wani tambaye kai ce za a yi ruwa gobe yana ɗaya daga cikin mafatihul ghaibil khamsa mabudan gaibi guda biyar wadanda babu wanda ya san sai Allah madaukake sarki duk duniya babu wanda ya san sai Allah subhanahu wataala guda biyar ne Allah ya ce inna Allah indahu ilmu sa'ati wa yunazzilul ghaifa wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun ma za taksibu ghadan ma tadri nafsun bi ayi ardin tamut wadannan abubuwa guda biyar babu wanda ya san su sai Allah subhanahu wataala idan wani tambaye kai yace gobe za a yi ruwa faqila Allah wa rasuluhu a'lamu sai ka ce masa Allah da manzansa ne suka sani to kai sabo an gane wani ce maka kai wani gobe za a yi ruwa sai ka ce Allah da manzansa sai suka sani kai sabo me yasa kai sabo saboda sai tsara tabbata a gare shi da kai a ciki kai sabo ɗan uwa yanzu abin ya fito ko saboda al'amarul kauni ne al'amari ne da zai kasance wanda babu wanda ya san shi sai Allah shi shi kadai to duk wanda ka jingina a jikin Allah madaukakin sarki a lokacin kai abin da aka hana shine malai ce fa hadha sahihun ba shi bane ko yace fa hadha khata'un wannan kuskure ne li'anna ar-rasul sallallahu alaihi wa sallam laysa indahu ilmu hadha saboda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ba shi da sanin ilimin gobe za a yi ruwa annabi bai san gobe za a yi ruwa ba sai idan Allah ya wahayi ya ga masa ko amma idan Allah bai wahayi ya ga masa ba fa bai sani ba sallallahu alaihi wa sallam sai ba lace mas'alatu ga wata mas'ala wa idza qala idan yace da kai hal hadha haramun am halalun idan wani yace maka abu kaza na addini wane halal ne ko haramun abu kaza ya tambaye ka wannan kun ga al'amuru shar'i ne ba kauni ba an gane yan uwa abu kaza halal ne ko abu kaza haramun ne wannan kauni ne ko shar'i shar'i ne to sai ka ce masa faqila fil jawab sai ka ce masa a cikin bada amsarka Allahu wa rasuluhu a'lam Allah da manzansa su suka sani kai daidai ko kai kuskure kai daidai akrama kallahu yanzu abin ya fito fili ko saboda al'amari ne shar'i wannan ba kauni ba haramta abu ko halatta abu Allah yana haramta abu ne ta hanyar manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ko dan babu wanda ya isa ya san abu kaza halal ne ko haram sai ta hanyar wa manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi shi kadai me dalili saboda shi ne wanda Allah ya zaba ke wahayi ya sanar da mutane abinda Allah yake sani to kaga ya sani kenan abu kaza halal ne ko haram sai ka ce Allah da manzansa su suka sani ai akwai wannan da yawa a cikin maganganun sahabbai ko sai annabi ya tambaye sai ya ce hal tadaruna ma kaza shin kun san me abu kaza sai su ce wallahu wa rasuluhu a'lam Allah da manzansa su suka sani kuma annabi bai taba ce musu ka ku ara fadin haka ba saboda al'amari ne na shari'a ba al'amari ne na kauni ba shi yasa sai a tantance duk abin da yake na al'amari ne da yake ya shafi aikin Allah to ba a cewa Allah da manzansa suka fi sani sai dai a ce Allah ne mafi sani Allahu ta'ala a'lamu kawai ake cewa amma idan abu ya shafi ce wallahu ko Allahu wa rasuluhu a'lam wannan kai daidai babu ne to wannan abin yana da muhimmanci a cikin karatun saboda yana da alaka da aqida yana da alaka da tauhidi malai yace fa hadha sahihun idan mutun ya haka yayi daidai li anna hukman rasuli sallallahu alaihi wa sallam saboda hukuncin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi fil umuri shar'iyya a cikin al'amura na shari'a hukmullahi ta'ala ko hukmullahi ta'ala kamar hukuncin Allah ne subhanahu wataala da kansa kama qala azza wa jalla kama yadda Allah subhanahu wataala ya faɗa yace may yuti'ir rasula wanda duk yayi wa manzon Allah tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi biyayya faqad ata'a Allah haqiqa yau Allah biyayya wannan abin haka yake duk wanda ya bi manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi to lallai yayi wa Allah subhanahu wataala biyayya qul in kuntum tuhibbuna Allah me fattabi'uni yuhibbukum Allah idan kun kasance da gaske ne kuna son Allah to sai Allah madaukakin sarki yace ku yi mun biyayya ku yi manzon Allah biyayya kenan sai Allah ya so ku ana babban sanadarin da zai nuna cewa kana son Allah shine ka ba manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi duk yadda ka cika duniya ka cika gari idda kororo to ko ikirarin cewa kai masoyin manzon Allah ne irada aminci tsara tabbata a gare shi amma sai muka duba aikin ka muka ga yayi hannun riga da aikin annabi irada aminci tsara tabbata a gare shi lallai ko shakka ba kai ba masoyin manzon Allah bane ba kuma masoyin Allah bane shi yasa wannan ayat da na karanta mana malami suna ce mata ayatul imtihan wai ayat jarrabawa qul in kuntum tuhibbuna Allah inda gaske ne kuna son Allah fattabi'uni kubini ni manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yuhibbukum Allah sai Allah ya soku ويغفر لكم ويغفر ذنوبكم ويغفر ذنوبكم هكا الامرين yake abin da ake gane soyayyar Allah da manzansa shine biyayya a gare shi duk abin da annabi ya ce ayi a same ka a sawon gaba duk annabi abin da annabi ya ce baya so kada ayi a same ka a sawon gaba wajen gudun sa amma kai kake fara taimakawa a karya kashin bayar sunnan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wallahi karya kake ba masoyin annabi bane kai kariya kake ba dai ba masoyin annabi bane kai kawai dai da'awa ce eh wadda'awa idza lam tuqam 'alayha bayyinatun fa abna'uha adiya waka suka ce eh wai da'awa Allah subhanahu wata'ala ya samu dace malai ce mas'alatu ga wata mas'ala ayyuhuma afdal al-'ilmu am al-jihad fi sabilillah ga wata mas'ala malai ya ce wai wanne ne fa falala daga cikin abubuwan nan guda biyu ilimi ko jihadi dan yada kalmar Allah madaukakin sarki wanne ne yafi ilimi me yasa ilimi yafi sai da shi zakai jihadi yanzu misali idan ka kaddara ba masu ilimi a cikin gari da yawa sai arna suka afko ko abokan gaba suka to za su afka musulmi sai a tsaya a ce sai an je an bude makaranta an yi karatu za a je a yi jihadi an fahimta ayyo sai a ce a bari kowa ya je za a je a bude sabon makaranta a koyar da mutane karatu a kimtsa sannan sai a je a dau makami a jihadi ai kaman ku haka sun gama sun tullu muku ba bai kun mutu na'am yace masu ilimin ne za su zagoranci sauran mutane to bari ku ji shi malam bayanin da yayi tafsiri kuma tafsirin sa na tabbata za ku gamsu da shi yace wal jawab amsa ita ce العلم من حيث هو علم افضل من الجهاد في سبيل الله idan ka kalli ilimi a matsayin sa kawai na ilimi baka jingina shi ga komai baka ce kawai ilimi malai ce to yafi falala sama da jihadi akan yada Allah kan yada kalmar Allah madaukakin sarki kamar yadda kuka faɗa anan wajen ka kalli ilimi a matsayin sa na tsoron ilimi kawai to shine abin da yafi falala sama da jihadi لان الناس كلهم محتاجون الى العلم kunji ba sai ce saboda mutane gaba ɗayan su kowa yana buƙatuwa zuwa ga ilimi wa qad qala al-imam ahmad ibn hanbal ash-shaybani alayhi rahmatullah yake cewa al-ilmu la ya'diluhu shay'un liman sahhat niyyatuhu imam ahmad yake cewa shi ilimi la ya'diluhu shay'un baba abin da yake daidai yake zama iri daya yake zama kankan da shi amma liman sahhat niyyatuhu ga wanda ya kyautata niyyarsa wajen neman ilimi inji Imam Ahmad dan Hanbal yace babu wani abu da zaka kwatanta shi da ilimi kuma wannan magana ta Imam Ahmad lalle magana ce mai kyau tana da kai ya samu gurin shiga ya samu gurin karbuwa idan babu ilimi a cikin sa shi sa ta tauhidi abinda Allah ya ce da manzansa tsira da aminci tsara tabbata a gare shi fa alam annahu la ilaha illa Allah ba haka bane sai ce masa fa alam ka sani sai kai ilimi zaka san me annahu la ilaha illa Allah babu abbauta da cancanta da gaskiya sai Allah wannan da ba ita ce kalmar kololuwa ba muna da kalmar da tafi kalmar shahada babu amma sai Allah ya fara gabatar da ilimi akan ta saboda haka ilimi lalle shine kololuwa idan muka kalle shi a matsayin ilimi malai yace wala yumkin abadan ayyakuna aljihadu fardu ainin liqawli llahi ta'ala wama kana almu'minuna liyanfiru kafa malai yace shi jihadi kuwa baya taba zama har abada a ce farilla ce ta ainihi me yace ce farilla ta ainihi a ce kowa da kowa ta wajaba akan sa ta yadda idan za a yi jihadi da ni da kai da mata da kananan yara kowa sai ya fito ya tafi jihadi jihadi yana da irin wannan bashi da irin wannan inna ma jihadi fardhu kifaya ne shi jihadi farilla ce da wani yake iya dauke wani. Yanzu idan abokan gaba suka afko jihar Kano, misali a ce Kano daula ce ta musulunci, to abin da ake bukata shine a samu zaratan sojoji da za su fita su je su yaki waɗannan abokan gaban, su mai da su su hana cutar da garin Kano da mutanen Kano. Wanda suka yi yakin sun sauke farillar da take kan mutanen Kano gaba daya, wanda ba su je ba waɗancan sun ɗauke musu. Ina fata an fahimta. Amma ilimi, ilimi wani yana ɗauke wani, wani ba ya ɗauke wani ilimi. Yanzu misali duk wanda zai yi sallah dole sai ka san yadda ake yin sallah, ba makawa. Yanzu dan ni misali na je na karanta ahladi da ashmawi da iziya, na iya sallah, sai in ce ai kai ba sai kai ba. Ina fata an fahimta. Kawai ni tunda nayi shikenan. Ilimi fardu aini ne, dole ne baka da wani uzuri a wajen Allah sai ka yi ilimi, dole. Amma jihadi ba haka yake bane. To daga nan za ka gane ashe akwai bambanci tsakanin ilimi da me da jihadi ta wannan bangaren. Malam ya ce saboda Allah madaukakin sarki ya faɗa game da jihadi, ya ce wa ma kana lil mu'minuna liyanfiru kafa, bai kamata ba, bai dace ga mu'minai ba liyanfiru su fita su tafi zuwa jihadi kafa gaba ɗayansu. A ce duk an kwa duk matasa duk dattawa gaba ɗaya an fito an tafi jihadi. Allah ya ce bai kamata ya haka ba. Malam ya ce falau kana fardu ainin la wajaba ala jami'il muslimina, inda a ce jihadi fardu ainin ne da ya wajaba akan dukkanin musulmi gaba ɗaya. Sai Allah ya ce falau la nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun, ina ma nafara min kulli firqatin, am bar wasu tawaga, an bar wasu adadi na mutane daga cikin tawagar da za su fita jihadin, minhum ta'ifatun, a bar wasu jama'a wanda za su zauna a gida su kula da gidan, su kula da mata da ƙananan yara da aka bari, ko da wani abin zai taso na matsala ya kasance su za su lura da shi, dole ne su an yi wannan. Idan ko aka ce an tashi an fita gaba ɗaya fa, kaga babu wannan. Sai malai ya ce ai wa qa'adat ta'ifatun, abinda ake nufi shine wata tawaga ta zauna a gida ita ta fita, liyatafaqahu fid-dini, dan su samu fahimta ta addini, su yi karatu na addini. Inji Allah madaukakin sarki, walyunziru qaumahum idza raja'u, su yi gargadin mutanansu, su koyar da mutanansu idan sun je sun yakin sun dawo, sai su karantar da su abinda suka koya lokacin da suke wajen yaki. Idza raja'u ilayhim, idan suka dawo zuwa gare su, Allah ya ce la'allahum yahdharuna, mai yiwa ne sun gargadu su wa'azanci da abinda suka gaya musu. Abinda Allah madaukakin sarki yake cewa shine bai kamata ga mu'minai ba idan za a fita jihadi a ce an fita gaba daya, duk an dashe gaba daya an tafi, Allah ya ce wannan bai kamata ba. Amma me ya kamata shine a samu wasu mutane daga cikin jama'a sai su zauna a gida su ba su je jihadi ba. Daman kaidar jihadi aka ake, zaka samu idan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi zai fita da kansa zuwa jihadi, to zai wakilta wani a garin Madina a matsayin shine jagora, shine shugaba. Dan uwan fahimta. Idan kuma shi yana gida zai nada wani a matsayin komanda da zai jagoranci tawagar yakin, aje a yaki a dawo. Haka manzon Allah yake tsira da aminci tsara tabbata a gare shi. Ba a taba samu inda aka ce annabi ya ce kowa ya zo a fita ba, ba a taba samu ba. Inda jihadi ko annabi ya fita a matsayin al-ghazu ko ya tura a matsayin as-sariyatu, idan al-ghazu ne shine ya fita da kansa, to zai bar wani ya ce zauna ka kula da gida, ya zauna ka kula da gida. Idan kuma ba shi zai fita ba daman, to yana nan a gida tare da wasu daga cikin tsara da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi. Kun ga za su kwashi ilimi ko za su kwashi karatu, dan duk zaman annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi, motsin sa, maganar sa, tafiyar sa, wannan duk ba karatu bane, karatu ne. To idan waɗancan din sun je yaki sun dawo, waɗannan wanda suke tare da annabi sai su karantar da su abinda suka koya a wajen annabi kafin su je su dawo, sallallahu alaihi wasallam. Ina fata an fahimta. Shine abinda Allah madaukakin sarki ya ce falawala nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid-din, dan su fahimci su koyi wani abu na addini, walyunziru qaumahum, kuma su gargadi su waɗancan mutanen nasu da suka tafi zuwa jihadi, su yi musu wa'azi, su karantar da su, idza raja'u ilaihim, idan sun dawo zuwa gare su daga yakin, la'allahum yahdharun, Allah ya ce mai yiwa ne sun wa'azistu da abin da ya su karantar da su. Kun ga jihadi lalle ana buƙatar wasu su zauna, wasu su tafi neman ilimi, ko ba haka yake ba. Sayyidina Umar dan Khattabi Allah ya kara masa yarda, tsakanin unguwarsa da inda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake akwai tazara. to yana da wani makoci sai suka yarjejeniya da makocin nasa da sayyidina Umar yau sayyidina Umar sai ya shirya sai ya tafi makaranta wajen manzon Allah kenan tsira da aminci tsara tabbata a gare shi je ya karatu ya nemo ilimi ya jiyo duk abin da annabi zai faɗa na sako shi kuma wannan makocin sai ya tafi kasuwa neman abinci idan suka dawo suka zauna sai wannan makocin sayyidina Umar din sai ya karantar da sayyidina Umar sai sayyidina Umar ya karantar da wannan makocin nasa duk abin da aka yi a makaranta a yau da shi bai samu damar zuwa ba gobe kuma sayyidina Umar shi zai tafi kasuwa shi wannan makoci sai ya tafi ina sai ya tafi makaranta an fahimci wannan da kyau ko haka suke yi to kaga yayi kama da abin da Allah madaukakin sarki faɗa a cikin wannan ayar to shi ilimi kaga wani baya dauke wani ilimi wani ba dauke wani kowa sai ya je ya nasa shi yasa sayyidina Umar suka yi wannan dabara wannan idan ya je ya karatu yau sai ya dawo sai ya karantar da wannan wancan idan ya je ya karatu gobe sai ya dawo sai ya karantar da wannan kaga dai abinda aka yi yau da gobe kowa yana me yana samun sa to ilimi kenan karatu kenan amma jihadi in aka tambaya baka yi shikenan ba za a ce wani zai je ya dawo kuma ya dauki ladan jihadin sa ya baka a'a ba za ta yi ba malaci walakin bi ikhtilafil fa'ili to amma idan muka kalli sabanin mai aikin wannan mun kalli ilimin wane da wane sai a tambaya a ce shin jihadi ya kamata su yi ko kuma ilimi ya kamata su yi mun kalli mutanen ne mutanen muka kalla ba aikin ba waqtilafu zaman da kuma sabanin zamanin da ake ciki maybe wani zamani ne da muna cikin fitina ta fada ko yaki an kawo hari ko kuma lalle ana buƙatar masu zuwa su kare musulmi akwai wanda ake tunanin su kawo musu hari to a wannan lokaci duk ana kallon zamanin ne ko mutanen sai mallam yace qad naqulu li shakhsin zamu iya cewa da wani mutum al afdalu fi haqqika kai a haƙinka abinda yafi falala al jihad tafi kaje kai jihadi wal akhar makallu wani kuma mu ce masa al afdalu fi haqqika kai abin da ya falala a haƙinka al ilmu kai kaje kai ilimi mutane guda biyu ne sai mu kalli daya sai mu ce masa kai kaje ka tafi makaranta sai mu bashi scholarship mu ce kaje kai karatu kai ilimi yafi dacewa da kai shi kuma da biyun sai mu ce kai abin da yafi dacewa da kai shine kaje kai jihadi wani zai ce mai isa bar ku ji malai ce fa idza kana shaja'an qawiyan nashitan shi wanda muka ce ya je ya jihadi idan ya kasance na farko shaja'an jarimi ne sannan qawiyan kakkarfa ne sannan nashitan yana da nishadi da karshashin yin jihadi walaysa bidhaka zakiy sannan kuma an dan samu matsala ba shi da kaifin kokolon saurin gane karatu an gane to wannan idan aka baka da Allah ne aka tura shi ilimi ko jihadi jihadi zaka tura shi kakkarfa ne sannan ga karsashin yakin a cikin abin nan sa sannan kuma ga jarumta jarumi ne bashi da tsoro kuma ana buƙatar jihadin kaga wannan idan ka kalle shi a matsayin sa na mutum sai ka ce masa wani tafi bangaren yaki fal afdalu lahu al jihad wannan abin da falla akan sa shine je mana jihadi ya kare mana bangaren jihadi li'annahu al-yaqu bihi saboda shi yafi dacewa da shi jihadi yafi dacewa da shi wa idza kana zakiyan hafizan qawiy al-hujjati shi kuma wannan ya kasance nabiyin zaki wurin haddace karatu ne idan an yi qawiy al-hujjati mai karfin hujja ne idan ya tashi bayani ya san yadda zai gamsar da kai idan zai maka bayani akan addini idan ana musayya ko jayayya akan abin da ya shafi musulunci da kafirci ya san yadda zai kawo hujjoji don ya kare addinin sa na musulunci to irin wannan kai ma ka san inda zaka tura shi ai malai ce fal afdalu lahu al ilmu wannan abin da yafi masa falala shine je ya ilimi je ya karatu wa hadha bi'tibari al fa'ili wannan idan muka yi la'akari da mai aikin kenan amma bi'tibari zaman amma idan muka yi i'tibari muka lura da zamani shi kuma zamanin da za a yi ilimin ko za a yi yaƙin fa innana idza kunna fi zamanin kathura fihi al ulama idan mun kasance a wani zamani ne da malamai sun yi yawa a cikin sa akwai malamai da yawa akwai daliban ilimi ana ta karatu a wannan zamani wahtajati thughur ila murabitina amma kuma akwai wata matsala shine akwai inda muke tsammanin dannowar abokan gaba akan iyakoki mu sune as-thughur as-thughur inda muke tsammani kan iyaka ne kuma akwai barazanar dannowa da shigowar abokan gaba su zo su kawo mana hari ta wannan gurin sannan babu wanda muka sa masu gadi babu masu ribadi a wajen amma kuma ilimi yayi yawa ana ta karatu kaga idan aka danno aka kashe malaman fa an samu matsala kenan ko kuna ta karatu a cikin gari ba komandoji ba mayaka mayaka su shigo su kawo malaman su yayyanka kaga ina karatu babu karatu kaga dole sai an samar da tsaro kenan ko yawa malai yace fal afdalu to anan falal abin da yafi falala shine jihadi al jihadu shine aje ai jihadi dole ne a samu wadanda za a tura kan iyakoki su je su toshe duk wata kofa da ake tunanin abokin gaba zai shigo ta nan shine ake ce masa ribadi annabi ya ce ribati yawmin wa layla mutun yayi ribadi ya zauna akan iyaka tsakanin inda ake tunanin abokan gaba za su shigo da kan iyakar musulmi garin musulmi annabi ya ce wannan khairun min ad-dunya wa ma fiha nayi ni dai kawai yafi duniya da duk abin da yake cikin ta kai nayi ni dai kawai to amma dai yanzu alhamdulillah dai yanzu babu wani saboda haka duk wani fada irin wannan da ake yanzu galibi fada ne kawai ko na kabilanci ko na siyasa ko na makamancin haka idan banda irin fadan da zaka ce a yanzu Palestine suna yi Palestine fadan da suke yi yayi kama da jihadi sosai ko da baka kira shi jihadi kai tsaye ba tunda fada ne da suke kare na farko suna kare addinin su suna kare jinin su suna kare dukiyoyin su da garin su duk addini ya baka dama kai fada saboda wannan annabi ya ce man qutila duna malihi fa huwa shahidun man qutila duna ahli fa huwa shahidun man qutila duna addinihi fa huwa shahidun wanda aka kashe shi akan addinin sa ko akan dukiyar sa ko akan iyalin sa za a keta maka haddi akan iyalinka ka tsaya ka bada jininka aka shiga kai shahada za a karban maka dukiya ta karfin tsiya ai ba kwace ka tsaya kaki aka soke ka fada ka mutu kai shahada inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ku kallo wadancan mutanen Palestine yakin da suke yayi kama da wannan me dalili saboda kai ne kana cikin gidanka a zaune wani ya shigo cikin gidanka yace da Allah ka dan taimaka masa kace ba matsala share kofar gida ka zauna ya share kofar gida ya zauna da ya ji dadi sai ya gangaro shigo soro ya dan shigo soro haka da ka fito ka ganshi kace ba matsala da tunda soro ne ba matsala yi manager anan yana soro kwana ɗaya kwana biyu da ya ji dadi sai koma soro na biyu kaga yana ile kama gida kenan ko saboda haka shi ma dai kace ba wani abu to daga nan da ya ji dadi kuma sai ganshi kawai a cikin tsakar gida wallahi abin da ake musu ke to ba ma wannan ne babban matsalar ba yanzu gidan naka ma yanzu wannan bakon da kai masa wannan abin kokari ke ko dai ka daga ciki yanzu kana da dakona guda biyar ya kwace maka daki guda hudu yanzu ya ban ma guda daya an fahimta wallahi ɗan uwa abin da ake mutanen Palestine kenan kasar su ce su aka zo aka samu aka ce za dan raba ka Yahudawa saboda wancan kisan gilla genocide da wancan mutum ya musu Hitler ya musu aka ce za dan raba ka su aka dan ba su guri dan ziri dan kadan to shikenan kuma sai me ake cewa yafi me kora shafawa suka rinka ja suna ja yanzu wannan dan zirin da ake ce masa zirin Gaza nan aka ban musu ba da dan wasu yankuna wanda ba su da yawa kuma sai ta saka tanga sai ta kara abin nan sai ta da marketing kawai ta kara tura su yanzu misali nan masallacin kawai idan suka zo suka tura su sai su saka tanga tsakiyar masallaci yanzu kaga iyakacin su ina kenan can idan suka kara tura su sai su kara taka tanga haka suke musu yanzu dan Allah mutumin da ake masa wannan cin kashin bai kamata ya tashi kara kansa ba to in banda irin wannan yakin babu wani yaki da zaka kira shi jihadi a duniya ya irin wannan yakin ne kawai na'am irin wanda yake faruwa na'am duk wannan yaki ne na kabilanci gaskiya ba yaki ba jihadi bane kai tsaye zaka ga akwai kabilan da suke suna da kin musulunci da yawa musamman kamar a Jos hakan ta fara ba ɗaya ba ba biyu ba a Kaduna an yi tun a kwanakin tun shekaran baya irin su zangon gatab da sauransu hakanan abin da ya shafi a Taraba shi ma akwai irin wannan bakaƙen kabilan da ba sa kaunar musulunci hakanan idan ka shiga kudu shi ma duk ana yi haka kawai idan musulmi suna da dan wani waje da suke kasuwanci da sauransu kun san su musulmi musamman bahaushe mutum Allah ya sa masa albarka da ya je waje ya dan fara kasuwanci sai ga waje ya habaka to su kuma suna nan a cikin gari babu abin da suke sai shan giya kawai da ya wace wacen manzan to wani abin da yake musu zafi wani lokaci kawai idan suka bushi iska sai zo su farwa musulmi kawai sai ta karkashewa irin wannan fada ne kawai na kabilanci kamata gwamnati ta dauki mataki a kasu tunda garin akwai gwamnati yanzu misali in ka ce za ka yi wannan su sun je sun kashe naka a can kai ma sai ka samu duk wani arne da yake kasuwanci a nan ka buge shi ka kashe shi to ka ga me aka kenan ina fata an fahimta ba daidai bane ba daidai bane babban dai abin da ya kamata duk inda aka irin wannan gwamnati ta tsaya a samu wasu tsayayyen musulmi a tsaya duk wanda aka kashe sai an kwato masa haƙinsa duk wanda aka kashe sai an kwato masa haƙinsa sai an ba da diya cikakkiyar diya wacce za ta ishi iyalinsa su kula da kansu sannan duk wanda suke da hannu ko suka sa aka yi tunda wasu manya ne suke sawa daga cikin su suka sa aka yi lallai sai an kamo su an gurfanar da su an musu hukuncin da ya kamata wannan shine abin da ya kamata idan ba haka ba akwai barazanan nan gaba kasar za ta kasa zama a matsayin ta na Najeriya wallahi za ta kasa shawancin anan an kashe wannan anan an kashe wannan anan wata rana wasu wallahi ba su yakuri ba Allah ya sa mu dace bari mu karasa karatu Malai ya ce to kaga idan zamani ne da malamai suka yi yawa sannan ana buƙatar masu gadin kan iyaka to a lokacin jihadi shine ya fi falala wa in kunna fi zamani tafasha fihi al-jahl wa bada'at al-bid'u tadhharu fil mujtama' wa tantashiru fal ilm afdal Malai ya ce amma idan mun kasance a zamanin da tafasha fihi al-jahl jahilci ya yada a cikin sa wa bada'atil bid'u tadhhar bid'o'i sun fara bayyana fil mujtama' a cikin society na malam na musulmi wa tantashiru sun fara yaduwa a cikin musulmi fal ilmu afdalu malai ce to ilmi ya falala a wannan gurin wannan magana ta malam tana da muhimmanci kwarai da gaske idan zamani ya kasance zamani ne da jahilci ya fara yawa sannan bid'o'i suna ta yaduwa kuma ana samu wanda suke daure musu gindi to a lokacin ilimi shi yafi falala shi yafi kamata a tsaya a yi tarkizi akan sa sama da me sama da jihadi yanzu misalin da zan baku shine halin da muke ciki a yanzu ai ko ba faɗa ba ka san ilimi yana da muhimmanci ko yanzu dan Allah bid'o'i sun yawaita a cikin mu ko ba su yawaita ba sun yawaita kuma abin takeici ɗan uwa ana samun wanda suke daurewa bid'o'in gindi suna ba su gurbin zama a cikin addinin musulunci duk wata bid'a da za ta shigo ɗan uwa ku sani cewa duk wata bid'a da za ta shigo a kirkiro ta a bata gurbin zama to sai ta samu wata sunnar manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a garshi da ta kora sannan sai ta samu gurbin zama wallahi ina ga mu duk wata bid'a da ka sani ta shigo to akwai sunnar da ta kora a wajen to kaga ashe inda za a bari bid'o'i su rinka zuwa to sunnoni ake kora kenan a matsayin ka na musulmi mabiyin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam taya za a yi kana ji kana gani ana kora sunnar annabi da ranka sunnonin mai gidanka suna gushewa daga cikin al'ummar sa kana da yadda zaka kai shiru to ka saba Allah to shi sa irin wannan yanayi da ake ciki da ake ta kirkiro da bid'o'i kala kala ga su matsayin mutane ana ba su tasiri ana ba su siffofi irin na Allah subhanahu wataala kaga duk wani wanda yake malami mai ilimi bai ga zama ba wallahi dole ne ya fito ya nuna wannan abin ba daidai bane kuskure abin da yake kuskure a ce kuskure abin da yake kabira ce a ce kabira ce abin da yake shirka ce a ce shirka ce dole ne a faɗa ƙarara dole ne to wannan shine abin da ya kamata a ce mun fahimta in dai lokaci ne da bid'o'i da jahilci suke mana yawa to dole ne ai karatu dole ne kuma a yada karatu ba ba sassautawa dole a karantar a ce abu kaza bid'a ne abu kaza bid'a ne abu kaza bid'a ne a dauko littafin malam usman dan podio a sa ihya'ul bid'a a ihya'us sunna wa ikhbadul bid'a ihya'us sunna wa ikhbadul bid'a a sa shi a karantar duk a fito da abubuwan da suke shigo mana da su aka cikin addini annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi bai san su ba wannan ya zama wajibi akan duk wanda yake da idwa ilimi ya tashi yayi wannan malai ce wa hunaka salafatu umurin tuhattimu ala talabil ilmi malai ce akwai wasu abubuwa guda uku wanda suke wajabta suke tilasta neman ilimi idan suka faru idan suka bayyana bari mu ji su na farko bid'un bada'at tadhharu shururuha a samu bid'o'i da sharrorinsu sun fara bayyana a cikin mutane kamar yanzu halin da muke ciki yanzu bid'o'i ga sunan kullun ta kowanne wata na daban kowanne wata ga akwai irin nau'in bid'a da ake kawo to idan aka samu irin wannan dole ne a samu malamai su ta bayani su ta wa'azi ai ta nuna wa mutane abu kaza ba daidai bane abu kaza addini ne abu kaza ba addini bane abu kaza sunna ne abu kaza bid'a ne abu kaza shirka ne abu kaza tauhidi ne ai ta bayani dole ne malai ce abu na biyu al-ifta'u bi ghairi ilmi a samu wanda za su fara bada fatawa ba tare da ilimi ba a samu wanda za su rinka zance a cikin addini da ka da jahilci in kana jin wasu fatoyin wallahi sai kai zubar da hawaye wallahi da sunan addini ka ji mutum wai babban malami ne an sashi a radio zai yi fatawa ko an tambaye shi a masallaci wai wani malami ne kwanakin baya yake cewa wai duk mutum da ya saki matarsa da ciki wai yayi hauka sakin bai yi ba wai in ka saki matarka da ciki wai kayi hauka wai bata saku ba nei saboda Allah aka mun aka fara samu irin wannan ayi akwai matsala wannan karaman dalibi ma ya kamata ya san wannan ko tunda Allah ma daukan sarki a cikin alqur'ani ya kawo iddar mai ciki yace wa ulatul ahmal ajaluhunna ayyame ayyaba an hamlahunna Allah ya ce ma'abota ciki idda su shine su yi me su haife cikin nasu to idan ba za a saki mai ciki ba me yasa za a kawo iddarta ina ba ta an gane amma sai ya ce wai duk wanda suke ba tarsa da ciki wai mahaukaci ne ma to Allah ya kiyaye mu da irin wannan hauka abu na uku malai ya ce jadalun kafirun fi masailin bighairi ilm ya kasance an samu musu da jayayya da musanyan yawo me yawa fi masailin a cikin mas'aloli na addini kuma su ma bi ghairi ilmin ba tare da ilimi ba ka duba yadda ake tattaunawa akan mas'alolin addini yanzu kowa ya zama malami fa kowa ya zama malami yanzu kowa aka rama kallawo ne idan mutum ya dawo yasa mai yan madannai mai dan shafawa shikenan kawai sai ya buda sai ya fitawa a Facebook kawai sai ya tura ba haka ake yi ba mutum kawai sai ya fitawa sai ya tura wanda galibi irin waɗannan matasan masu irin wannan gangancin idan ka zo ka aje masa ahalari lahallari wannan lahallari wallahi ba zai iya karanta maka ba lahallari wannan 40 hadisin da muke karanta an ka ce karanta maka shi fasara maka wallahi bai sani ba amma yanzu ya zama shekul islam shi ma bai zaman kansa saboda kawai akwai waya a hannunsa zai yi rubutu yana ɗakinsa ba wanda zai ce masa dan me yayye tura an kai masa magana kuma ya mara shin kunya ce addinin ai ba naku bane shi ma na sani idan aka samu irin wannan shi ma kada ka ji komai sai ka fito dole a matsayinka na wanda kake karatu dalibin ilimi kai magana ka nuna ba daidai ba idan mutum yayi abin da yake na shirme sai ka fito ka warware ba tare da zagi ba tare da cin mutunci ba amma dole fatuwar na dauke ta a nuna kuskure ce a kawo abin da yake na daidai amma ya gurbanta da shi wannan dole ne malai ce wa idza lam yakun murajjahun fal afdalu al ilmu shikenan malai ce fa idza lam yakun murajjahun idan ya kasance babu wanda ya rinjayi wani da ilimi da jihadi suna kankan duk an duba a zamani da kaza duk kankan suke malai ce to al-afdalu abinda yake falla mafi falala a lokacin shine me al-ilmu ilimi kun ga dai an dawo magana ku kenan ko kun ga dai ilimi shine sama da me sama da jihadi mafifita jihadi akan me akan ilimi amma wasu halaye ne da suke tsare ai bujurwa suke ba kawai da yaushe bane idan komai lami lafiya yake komai daidai yake ilimi shine sama da me sama jihadi Allah subhanahu wataala ya sa mu dace yan uwa sai mu dakata ana insha Allah taala darasin mu na gaba sai mu tashi mas'ala ta shida abinda muka fadi daidai Allah ya ba mu ladan gaba daya kuskuren da muka yi Allah subhanahu wa ta'ala ya fi mana wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa la hawla wa la quwwata illa billah wa assalamu alaykum wa rahmatullah na'am 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 sallallahu alaihi wasallam to abu na farko yace akwai wadanda zaka ga su basu damu da jin kada kade da rayuwa irin na turawa ko irin namu na gida amma dai irin da waɗanda suke na soyayya ko abin da ya kamata haka ba su damu da jin irin su ba yace to amma abin ya shafi irin abin da ake ce masa bege ko yabo yakan yawan saurara to shi abin da ya shafi bege ko yabo shi a karan kansa ya halatta a yi shi ba laifi bane idan ka iya waka kana da basira zaka iya rera waka ka yabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka dauki sirar sa ka wake shi haihuwar sa da tasowar sa da da'awar sa duk kai zaka samu lada ina fatan fahimta to amma akwai dawabit akwai abubuwan da ya kamata a kiyaye wajen yaban annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi abu na farko malamai suka ce din yaban da za a yi kada a hada yaban annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da kida din yaban da aka sa masa kida to ya haramta an fahimta abu na biyu kada ya kasance akwai guluwi a cikin yaban guluwi shine a dauki haƙin Allah a ba wani ko kuma a kira sannan ya kasance yaban babu abin da ya shafi fasikanci ko maganganu waɗanda suke na adamul muru'a rashin mutuntaka a ciki ya kasance babu irin wannan a ciki to idan ya wofinta daga waɗannan abubuwa ya kasance babu waɗannan abubuwa babu laifi sai ka ji amma ko yayi yadda aka yabo annabi tsira da aminci tsara tabbata gare shi idan an saki da an bata Allah lalata abin ana bata an gane Allah saki da Allah lalata abin saboda kida addinin musulunci haramun idan ba lokacin da annabi ya bada dama tsira da aminci tsara tabbata gare shi za a yi ba kamar lokacin da mata suke biki nasu iyasu babu laifi mata su sa kida su yi iyasu a biki ko da sallah shi ma da sallah babu laifi a sa kida saboda wani lokaci ne na guda ɗaya da ake nishadi a cikinsa shi ma annabi ya halatta babu laifi su matan amma banda wannan su ma sauran lokuta haramun ne kida haramun ne saboda kada a sa kida sannan kada a rinka daukar haƙƙin Allah maɗaukakin sarki ana ba wasu mutane ko kuma a dauka a jingina shi wa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kamar kaji ana roƙon annabi kai tsaye duk wanda ya roki annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce ya rasulullahi yi min kaza to wannan yayi sharka da take fitar da mutum daga musulunci ba wanda ake roko sai Allah maɗaukakin sarki shi kadai an fahimta manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi manzon Allah ne bawan Allah ne yafi kowa girma da daraja a wajen Allah haka ne amma wannan ya cire shi a matsayin bawan Allah bai cire shi ba ballanta bar ma ka ji shi abinda annabi yake kayatar da shi ga ce masa bawan Allah manzon Allah annabi yana son wannan yace innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasulihi yace ni bawa ne ka ce min bawan Allah manzon Allah annabi yana son wannan sallallahu alaihi wasallam saboda haka bai fitar da annabi daga bawan Allah ba duk ko wanda yake bawan Allah ne to ba a roƙon sa Allah maɗaukakin sarki shi kadai yake roƙo wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wala yadhurruka fa in fa'alta fa innaka idhan min adh-dhalimin haka Allah subhanahu wata'ala yace wala tad'u kada ka roki wanda ba Allah ba wanda ba zai iya cutar da kai ko ya amfanar da kai ba haka Allah ya faɗa kada ka roki shi sai Allah yace fa in fa'alta idan ka aikata hakan ka roke shi fa innaka idhan min adh-dhalimin to daga lokacin ka zama daga cikin azalimai me ake nufi azalimai aminal mushrikina ka zama daga cikin mushrikai tambayar ta biyu yace masu cewa dan annabi ko masu cewa dan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi to shi ma wannan malamai suka ce ba a fada sai dai ka ce dan Allah domin ana yin aiki ne shi abinda za a yi maka misali abinda kake nema ai ba ibada bace ibada ce sadaka ce ba ni abu kaza dan Allah yi min abu kaza wannan abinda za a yi ibada ce ba a yin ibada kuma sai gawa sai ga Allah madaukakin sarki to wannan shine abin da yake daidai Allah madaukakin sarki ya samu dace na'am gaskiya ne gaskiya ne
wannan za ka ga irin yadda iyaye kuma suke tasarawa wajen kai daraja ilimin addini a
wurin gaskiya ne
wannan kuma da muke sana'a ba shi ne yara
eh
da saboda za a ga sun biwa yara inda aka yi irin makarantu na hutu wannan za ka sha mamaki da sai ka kula da yara suke tsoro da shi
gaskiya ne gaskiya ne
wannan an shigo wa musulmai musamman dai ma
gaskiya ne gaskiya ne sosai 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 wannan abin da ka faɗa abin da zan ce kawai shine sai dai mu yi hakuri mu da muka dama da addinin mu ci gaba da fadakarwa da nusarwa maybe wanda Allah ya sa za su dace su gyara sai su gyara amma duk galibin mu wallahi duk ba da gaske muke ba Allah ina ga muku duk ba da gaske muke ba muna da makaranta muna da makaranta akwai ta boko akwai ta addini akwai ta islamiya akwai ta boko ta bokon yadda yara suke zuwa makaranta za ga yara abin gwanin sha'awa za ga yaro ya sa canvas da safa farakal kayan sa an goge ya dauko dan lunch box ake ji ko menene da dan dankali ko da indomie ko da menene a cikin yana munna ba haka bane yana jin dadi zai je makarantar boko cikin nishadi ya dawo amma wallahi wani yaron yazo maka makarantar islamiya bududu kamar an tono shi daga rabi wallahi nan wandansa ya yage nan yayi kaza haka zai zo maka islamiya shine ai wannan irin hoto kake so ka ba yaran wancan ka hada shi kai masa kaza an kai shi wannan kuma ka kai shi a wannan bangaren wannan ana koya masa Allah ya ce annabi ya ce wancan kuma ana koya masa abin da zai samu duniya da Allah wannan zai taso ya fi kauna shine abin da nake ga mana galibi Allah ina ga muku galibi ba da gaske muke ba muna cewa ne kawai ai mun fi san addini zaka iya biyan kaza addini wallahi duk ƙarya muke galibi barin ga muku dalili makarantun boko da muke zuwa muke yaran mu makarantun boko akwai makarantun boko da zaka samu a tam tamli ana biya wa yara naira 500 haka ne tamli 500 akwai fiye da haka ma na sani wannan fa anan Kano kenan inda muke ba mu da karfi sosai ka shiga irin su Abuja ka gani akwai wanda wallahi a tam miliyan 2 ake biya kuma yara ne da yawa an ji an tattara su da ƴaƴan malamu makaranta matsiyaciyar makaranta anan in akwai in sahat ta'bir makarantar da ba ta da gata sosai anan shine irin makarantar zaka ji an ce a tam ana biyan 15,000 ko 20,000 dan Allah ba haka bane amma anan kewayen da Allah wace makaranta islamiya ake biyan 10,000 a tam 500 ne fa ko 500 ne ko 1,000 ake biya a wata haka ake yi a wata wannan yaron kuma zai zo a karanta masa alqur'ani a karanta masa hadisi da fiqhu da sira wancan kuma zai je a karanta masa chemistry da physics da biology da kaza da kaza da english da maths da sauransu ba haka bane shine duk karatu ake musu gaba daya amma kai kana ta kokari da ka samu kudi kokari kake ka je ka biya school fees din wancan makaranta wannan kuma a ce su waɗannan ya sai dai sun feta kura wallahi ba haka bane wani yaron sa tunda yake a makarantar boko ba a taba koro masa shi ba amma islamiya duk tam sai an koro shi to shi sai naga maka akara maka Allah ka yi hakuri kawai ba da gaske ake ba eh Allah ba da gaske ake bane kawai daga mu din ne duk labari ne kawai eh
wannan ya bayi ga ta iyaye mata malamin su a cikin kungiyar makaranta ya zama malamai
to ka gani ya gani zuwa ai mu da muka yadda muna da addini duk wanda yake yana da makaranta wacce ta addini ce to shi yayi iyayen sa yayi tsarin da zai samu makarantar sa daraja da kima duk irin waɗannan abubuwa da suke faruwa a sauran gurare da kada ka yadda da su yadda kowace makarantar boko take ji ita makarantar boko ce kai ma ka rinka jin makarantar ka ta addini daidai take da kowace irin makarantar boko duk tsarin da ya kamata kai duk wanda zai kawo ɗansa ya kawo duk wanda ba zai kawo ba ya cire shi kai shi wani wajen shine kawai Allah ya sa mu dace lokaci ya zo zamu dakata a nan wajen سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك ولا حول ولا قوه الا بالله والسلام عليكم ورحمه الله